Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka ta sanar da wani sabon kunshin taimakon soja jiya Juma'a ga Ukraine wanda ya kai kimanin dala miliyan 400, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana. Wannan kunshin taimakon sojan ya hada da karin harsasai na HIMARS da Amurka ke samarwa, waɗanda Ukraine ke amfani da su yadda ya kamata don kare kanta, da kuma harsasai na motocin yakin Bradley, motoci masu silke da kayayyaki da kuma sauran kayan kula da su, horo da kuma tallafi, inji shi. Za a ba da kunshin tallafin ne ta hanyar amfani da ikon shugaban kasa, wanda ke ba shugaban damar bayar da tallafin soja da ayyuka daga wurin ajiya Amurka ba tare da amincewar majalisa ba a lokacin gaggawa, inji Blinken yayin sanar da tallafin. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya zargi makiya na kasar a jiya Juma'a kan jerin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan na guba mai muni da ta sa ɗaruruwan yara 'yan makaranta rashin lafiya, musamman 'yan mata a faɗin kasar. A wani jawabi da ya yi wa jama'a kudancin Iran da aka nuna kai zai ta gidan talabijin na kasar, Raisi ya ce makiya al'ummar kasar suna ƙoƙarin haifar da tarzoma a fagage daban-daban a kasar. Ya ce makiya Iran sun ce suna neman haifar da matsaloli a kan titina, kasuwanni da makarantu don kunyatar da al'ummar Iran. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya bayar da rahoto a farkon wannan makon cewa Raisi ya ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa kan gubar da aka saka wa yara mata 'yan makaranta a sama da makarantu 30 a ƙalla garuruwa 4 tun daga watan Nuwamba, shi hadda birnin kum mai tsarki na 'yan Shi'a na Iran. Wannan dai shi ne karan farko da shugaban na Iran ya yi jawabi ga jama'a game da abin da ake zargi guba ce da ta shafi yara 'yan makaranta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun tsarin mulkin ƙasar Belgium a jiya Juma'a ta tabbatar da yarjejeniyar musayar fursunoni da Iran, wadda za ta kai ga musanya wani jami'in diflomasiyya Iran da aka samu da laifi da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Belgium da aka ɗaure shi a gidan yari. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Belgium sun amince da yarjejeniyar a watan Yulin bara, amma kuma an jinkirta saboda ƙalubalen shari'a daga wata ƙungiyar adawa ta Iran da ke gudun hijira. Kotun ta ki amincewa da matakin soke hukuncin, kotun tsarin mulkin ta faɗi a cikin wata sanarwa da ta fitar. Kodayake alƙalan kotun sun kuma bayyana cewa duk waɗanda aka kama da ake nema a miƙa dole ne su kasance suna da 'yancin shigar da takamamman ƙara a kotu. Amurka ta faɗa jiya Juma'a ta kakaba takunkumi kan wasu 'yan ƙasar Rasha 6 da ta ce suna da hannu wajen kamawa, gurfanarwa ko kuma cin zarafin shugaban 'yan adawar Rasha Vladimir Karamurza, wanda aka tsare a bara bayan ya yi magana a kan yaƙin Ukraine. Rasha ta kama Karamurza a watan Afrilun bara kuma ta ayyana shi a matsayin wakilin ƙasashen waje. A halin yanzu ana tsare da shi bisa zargin yaɗa bayanan ƙarya game da rundunar sojoji ƙarƙashin sabbin dokoki da aka kafa kwanaki 8 bayan da aka fara mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa Amurka nana ta kiran da ta yi na gaggauta sakin Karamurza ba tare da wani sharadi ba, kuma ta kudura aniyar tabbatar da cewa yunkurin Vladimir Putin na rufe bakin masu suka bai yi nasara ba. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Bari ya huce, tunda ni ke kawo rabon wani 'yan uwa, ku sa'o mi kyakkyata, ni nishadi, sada zama. Jama'a saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin A bari ya huce,
wanda masu hikimar magana ke cewa shike kawo rabon wani.
Barka da asuba, da fatan an tashi lafiya.
Lafiya kalau baba, tare da fatan an wayi gari a wannan karshen mako lafiya. Masu saurari assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam a madadin masu sauraren mu. Sai dai wancan mako haka ba batun a bari ya huce bane.
Ai batun a bari ai zabe ne a Najeriya, saboda kasan kakar zabe wato ta kuma Najeriya.
Kasan zaben Najeriya tamkar zaben Afirka ne
a kware da gaske, saboda kasan Najeriya da karar gwajin da fice ga dukkan zabuka idan aka bibi tarihi kusan siyasar ma gaba ɗaya ta nahiyar Afirka,
haka
musamman a Afirka ta yamma, to zaka ga tana da wato dangantaka da juna, haka
tana da da juna haka yake. To alhamdulillah tunda an yi an gama lafiya za mu je tattaba wannan magana a gaba insha Allah.
Na'am.
Yawa to murtala kai tsaye bari mu je ga ainihin sakonnin taya murna da muka samu. Da farko mun samu wannan sakon taya murna ne daga mai sauraren mu wanda za daura aure tsakanin ƴaƴan Muhammadu Umar Forever Gashuwa da Zainab Idris Yunusa wanda za daura yau Asabar din nan kenan 4 ga wannan wata ce da misalin karfe 10 na safe a kofar gida dake unguwar Katuzu a gidan gona. To Allah ya bada zaman lafiya ya kuma bada zara'a tayyiba. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga al'ummar birnin Kumasi da Giwai da ma jihar Ashanti baki daya na sabon sarki da aka zaba Alhaji Sidi Abdulkadir Ibrahim dan tsoho kenan. To muna addu'a Allah taya sarki riko kuma Allah tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin sarakuna a birnin Kumasi.
To amin summa amin baba, muna fatan alkhairi ga wannan sarakuna da kuma waɗannan mutanen. To har yanzu dai tayin murna ne za mu yi ga kafatanin iyalai ko kuma zuri'ar Modibbo Abubakar mai gunya dan Abdullahi Fodio da ke Gwandu da kuma musamman Alhaji Atiku mai Atamfa Gwandu bisa ga daurin auren ƴaƴansa da za a yi Ayuba Atiku mai Atamfa Gwandu da kuma Hafsa Dallo Maruda wanda aka yi shi a jiya Juma'a a masallacin mai martaba Sarkin Kabin Argungu tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya ya kuma sanya alkhairi da albarka a wannan aure kuma ya ba su zuri'a dayyaba.
To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga ainihin iyalan gidan Alhaji Haruna Muhammad Atijani a birnin Kumasi na rasuwan Alhaji Husaini da aka fi sani da Alhaji Ofa wanda za yi addu'arsa a yau Asabar din nan wato an jima kaɗan kenan a unguwar Ababu a birnin Kumasi. Gaisuwa ta musamman ko ta'aziyya ta musamman zuwa ga Za'imul Harkat Tijaniya wato shugaban ɗarikan Tijaniya a ƙasar Ghana kenan da kuma ta'aziyya zuwa ga ainihin iyalan Alhaji Umar Baba Isa sarkin Wangarawan Ayawa suke nan kuma shine chairman ko kuma shugaban sarakunan unguwar Ayawa suke nan a Nima da Mamo bi baki daya. To Allah ji kansu ya sa sun huta ya ji kan sauran magabata baki daya.
To amin summa amin baba. Sauraron mu kai tsaye yanzu bari mu shiga babin mu na wato gaisuwar sada zumunci da kuma fata alkhairi zuwa ga masu sauraron sashen wasu muryar Amurka. Da farko akwai Ahmad Manaja daga Bauchi a unguwar Karofi Madaki wanda ya ce da Allah ya sarda sakon gaisuwarsa ta abin a fili abin ya huce zuwa ga masu gabatar da wannan shirin da kuma sarkin yakin Bauchi Alhaji Aliyu Yakubu Lami da ke garin Gubau a karamar hukumar Toro a jihar Bauchi da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami a unguwar Karofi Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu da ke unguwar Bakaru a birnin Bauchi da Hajiya Halima Yari a gidan yarin Bauchi da ke kan titin Bakaru a garin Bauchi da Zainab Muhammad Sabitu mai gabatar da shirin likita abokan Ture a gidan rediyon Albarka Radio da ke Bauchi da Hajara Muhammad Gidado wato Hajjo Yar Fulani da Babawo Musa Yashi wanda ke garin Yashi kusa da dajin Yankari da Alhaji Mubarak Sanusi mai jama'a wanda ke unguwar Ebo Kwatas gidan marigayi Alhaji Sanusi mai jama'a da mai unguwa bayan bata a garin Bauchi wato Alhaji Tanko Ibrahim magayakin harkon Bauchi da kuma Isma'ila Ali Malami na kwalejin kimiya da fasaha ta tari da karshe ce ambasada Khalid Hassan Arewa dan takarar gwamnatin jihar Bauchi sai kuma wannan gaisuwa daga mata masu haɗin kai Maimuna Aliku Auta Kafinki Alwa da Jamila Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Lawal bin Hanbali NK dan Sulba Sokoto da Khadija Bilyaminu Agwara Maji da Hafsat Iliyasu Yakubu Higawa suka ce Allah ya saka sakon gaisuwa zuwa ga Hajara Gidado Teppo Fulani Gindi Akwati da Ada Babangida Ayuku Fulani da Duty NLPC Jos Teppo da Rakiya Isa Dan Fulani da Ronald Isa Muhammad da Habiba matar JT Love G Kanduna da Fatima matar Kawo Mai Ruwa Bajoga da Khadija matar mai kayan miya Gombe da Amra Ibrahim SD Kusfa Zaria da Hawa Umar Garuwa Gindi Akwati da Fatima Alhaji Kabiru PRO da Biba da Maryam matan Alhaji Babaji Gindi Akwati da Lubabatu matar Shehu Papa Dorawan Babuje da Fatima da Hafsa yaran Aliku Auta Kafinta Yalwa to baba kaji waɗannan gaishe-gaishen muna kuma yi musu fatan alkhairi
to anan bangare na kuma ga gaisuwar a bari ya huce da sada zumunci wadda ta fito daga Isuhun Dila Faki jihar Kaduna yace gaisuwa da fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka yace ina son ku mika min gaisuwa ta zuwa ga Shaibu mai Bulawus kofar gabas da Amadu mai Bulawus na Alhaji Nuran Fafota kofar gabas Faki da Alhaji Haruna Walo Faki da Ali Gambo Karauha Faki da Jamilu Sha'iru gidan Fulani Faki sai kuma Ashiru mai Barkono kofar gabas Baki da Alhaji Bashiru bakin kasuwa Faki da magaji gadan kaya Faki da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi Faki da kuma Gali Suraju Faki sai kuma Tahiru Danju Faki da Abdullahi Sani Kaharauka Faki da Nuhu Lawal Faki sai kuma Macido Sarkin Ruwa Faki da Garba Sabiola Gashuwa da Garba Nahali Kamba da Abubakar Baban Rabi Sarina sai kuma Lawal bin Hanbali dan Silba da Yusuf Chimbi Niger State da Abubakar Sa'ad Ganye da al'ummar garin Faki jihar Kaduna baki daya sai kuma yace gaisuwa zuwa ga al'ummar Hausawan gajerin Olden jihar Osun baki daya yace ina fatan sun ji kuma wannan sako ya kai su cikin koshin lafiya mai gaisuwa Isuhun Dila Faki sai kuma wannan gaisuwar da ke cewa ina mika gaisuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka yace ina gaida mahaifina Alhaji Salihu mai Agogo Kaura na Moda da dana Abdul Samad Muhammad Salu da injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya Baba Afnan da Alhaji Melo Yusufari da Lawal Hanbali dan Silba da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau sai kuma Usaini Dangote Karasuwa da Honrabo Hafizu Balarabe Gusau sai Nasiru Musa Adafka da Bello Dan Madami mai yankan farce sai kuma Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro sai kuma Abdullahi mai shayi bakin kasuwa Kaura na Moda da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa Kaura na Moda da daukace ƴaƴan kungiyar muryar talaka na Najeriya baki da mai gaishe ku Mahmud Salu Kaura na Moda baban Abdul Samad to da fatan kun tashi lafiya baki da
zauna lafiya da juna kasa daya al'umma guda zaman lafiyar mu shine yake zama cigaban kasa mu zauna daga nake fada Allah sarki ka taimake ni a amfana nake bida zama laulafiya da juna in ci gon sakon ni jiddada mu ciure a wuri guda kariyar da a samu mi fada idan har kasa ta ci gaba zama na lafiya ne yasa Saya dinga wale wala me zai sanya hakan ta faru sai mun zama masu kula ma'ana mu kula da yan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da hadin kai babu matsala al'umma ce kala kala maza mata yan kanana da manya kuma ga matasa
Madallah Murtala yanzu kuma mun kai ga gabar mu na labari amma wannan karo ba wani labari bane illa labari da ya shafi da zabe da akai lafiya aka gama lafiya a kasar Najeriya
so lalle kan baba za a ce wannan da kusan shine labarin da ya ta daukar hankalin kowa da kowa a wannan makon din karshen makon da ya gaba har kawo yau inda aka gudanar da wani zabe wanda yana daya daga cikin zabukan da aka fafata sosai sannan kuma kamar kowane zabe shi ma ka san ya zo da nashi abubuwa na ban mamaki wanda har kawo yanzu ya bar mutane suna ta mamaki da abubuwa suka kasance haka
masha Allah bai je zo da inconclusive ba ko
a ya zo gaskiya da inconclusive a wasu abin da zakukan na yan majalisar dokoki na kasa
na'am
akwai jikuraren da har yanzu ba abin nan ba amma abin da ya fice hankalin mutane idan muka fara da zaben shugaban kasa shine wato yadda ake tunanin kamar shi dan takarar jam'iyyar APC da aka ayyana cewa shine ya lashe zaben kaga ya fito ne daga jihar Lagos kuma ana ganin cewa kamar yana da karfi sosai sannan kamar shine jagoran siyasa ba ma
shine uban siyasa a Lagos din nan
na'am amma kuma sai ya zama wani dan takara wanda ba ko shi yazo na biyu ba misali ga sakamakon da aka bayar shine ya abin nan wato yayi rinjaye a wannan jiha din sannan idan muka koma ita kanta jihar Katsina jihar shi shugaba mai ci yanzu mai barin gado wato shugaba Muhammadu Buhari inda za ka ga ita kuma dan takara na wata jam'iyyar PDP ne yayi nasara a wannan wurin to kaga waɗannan abubuwan na ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da ce wannan zaben ya zo da shi
to ni ma din da yake dan karaban fahimtar da nayi wa zafuka a Najeriya ina ganin da an ce magudi yayi magudi sosai da kaman Tinubu a Lagos inda za a fitafka magudi kenan tunda wuri ne da aka san cewa yana da karfin fada aji kuma yana da jama'a manyan shahararru yan siyasa da ke a Lagos ina jin kusan duka bangaren shi suke to kaga aka kuma wayi gari aka yi wannan abun mamakin sannan kuma akwai yan wato gwamnoni da dama da suka fadi a zabe wadanda gwada gaskiya ana samun ci gaba da nasara a zaben da ake yi a kasashen mu ka gane wato da tuna wani abu tamkar almara a shekarar 1992 a Ghana da aka fara zabe a jamhuriya ta hudu da aka fara zabe lokacin da Rawlings zai ya rikide kuma farar hula ya rabu da mulkin soja ya zo to a cikin waɗanda suka yi takarar shugabancin ƙasa sai aka zo lokacin kasan farkon abu ba a waye da abubuwa da yawa sosai ba shine shi wannan dan takarar ya zo rumfar da ya kada kuri'arsa aka zo kidayen kuri'a shi bai da kuri'a ko ɗaya a gurin shi fa da shi da matarsa da iyalansa duk nan suka kada kuri'a a wannan rumfar to shi ne da yan jarida ke tambaya saya garin yaya aka samu haka yace wannan shi ma dai bai gani ba saboda ko matarsa da ƴaƴansa ba sa to shi ma ya san kashi
Shiwa baya son kai.
Shiwa baya son kai. Kaga shi ne irin wannan to harka ce ta zabe to amma wannan zaben da muka gani a Najeriya na nuna cewa abubuwa suna kan kamawa amma dai kamar yadda masana suke fadi kuma akwai abubuwan duba da ya kamata a duba a yi gyare-gyare saboda a fara samun zaben da ba a korafi bayan zabe to wannan shine abin da zai taimaka wa kasashen mu
kware da gaske sa'an nan kuma baba idan kamar da muka faɗa a mabudin wannan babin ka san shi zaben Najeriya wato kamar yadda kake cewa zabe ne kamar na nahiyar Afirka za a ce saboda Najeriya kamar ido ce a kasashen nahiyar Afirka yadda watakila duk yadda aka yi zaka ga kasashe da dama suna da alaka ko dangantaka da zaben Najeriya wanda yasa kasashe daban-daban kamar ita garin nan da ka ambata nan take suka yi saurin fitowa suka wato taya murna ga wanda aka zaba kana kuma suka yi kira da a kwantar da hankali kada ta da hankali saboda ka san yadda aka yi zabe dole sai an sai wasu abubuwa sun bayyana waɗanda wasu ke ganin an yi ba daidai ba
haka
to shine shugaban kasar Ghana na ɗaya daga cikin na farko wato Nana Akufo Addo wanda ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsakiya sha'anin siyasar Najeriya da cewa da Allah in ma da akwai mai korafi to da Allah a bi hanyar doka da kwanciyar hankali
shine mafita
an sasanta shi an magance shi maimakon a yi fito na fito da kuma tashi hankali wanda ba zai kai kasar ga gaci ba
wato musamman ma dai ganin irin rawar da Najeriya ke takawa a fannin ci gaba ko kuma rayuwar kasashen Afirka ta yamma na ECOWAS to gaskiya baki ɗayan kasashe da ke yammacin Afirka sun fi so su ga Najeriya ta hankali na kwance fiye da kowa saboda su ne masu cin gajiyar zaman lafiyar Najeriya fiye da ma kowa shi yasa lallai wannan abin idan za a yi haka to ya dace a bi hanyar doka a je a nemi haƙƙi to wannan shine abin da ya dace kuma na ji dan takarar mataimakin shugaban kasa na Labour Party Ahmad Dagci naji shi ma yayi magana ya ce magoya bayan su kwantar da hankalinsu amma lallai za su bi doka su tabbatar da cewa an yi abin da ya dace to sai dai Murtala kafin mu yi sallama da mansalare mu da kai ne aka ce rufar da ka kada kuri'arka kana matsayin mai takarar shugaban kasa aka wayi gari aka zo ana kidayan kuri'u a gurin ba a ga kuri'a ko eh naka ba ya za ka yi kuma kai da iyalin ka
ai baba zauna kawai zan girka musu dariya kawai don ba kuka ma zan girka musu ba dariya ma zan yi
ba za ka je kotu ba ka ce
eh abu guda ne zan na kawai abun da zan ce to da Allah aljannu nan da suke zama wato jami'an tattara sakamakon zaɓe don Allah su fito da abin don na san dai ba dai mutane ba sai dai an dai gani dai na Allah da gona ta kwariya
wajen da za ka ba lawa juri tana daga mu da hannuwa don haka a dan za mu da sa'aya a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
baba ya ko makeri ne muke sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashenhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.